الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهك ينقوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قودياغ الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوى أولن رانا تلهدي شاهدون وتنهدو شكرا تدو دير ديريو حدود أربعين دبيو وان ديداتي وأشرين دترا وتنشاد يا ميلادية تدو بيو دأشرين da izin Allah wannan zai zamanto zama na 15 game da abin da ya shahi wasiyoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga uwaye mata a sati da ya gabata muna bayani akan abin da ya shahi ya kamata mace ta tarbiyantar da yaranta wasu hanyoyi ya kamata mace ta kula da su wajen baiwa yara tarbiya a satin da ya gabata an ambaci gaba ta horko wanda shine abin da yake da alaka da imani da Allah subhanahu wataala da dukkan wani rukuni daga cikin rukunan imani sannan kuma da dasa aqida lahiyayya wanda take da goyon bayan alqur'ani da hadisi a cikin zuciyar yaro wanda wannan abu kuma yana faruwa ne bit tadarrush bi ma'ana a hankali yau da gobe wanda da izinin Allah subhanahu wataala a yau za mu tashi gaba ta biyu bayan abin da ya shahi imani wajibi ne akan mace ta kula da abin da ya shahi halaye da dabi'u a kula da halin yaro ya zamanto ya tashi da dabi'u masu kyawu ubangiji subhanahu wataala yake ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kana kan dabi'u da halaye masu girma masu kyawu to lalle tabbas ana auna yaunin mutum da irin halin da yake da dabi'an da yake da duk yanda mutum ya kai ya kawo ko a kudi ko a mulki ko a ilimi idan ya zamanto bayyana halaye bayyana mu'amala mai kyau to zaka samu cewa da kudin nashi da mulkin nashi da ilimin nashi da dukkan wani abun da yake kafafa da shi kasancewar shi dan gidan suwa ne wannan abu ba zai amfana mushi komai ba saboda zai aikata wani abun da kowa zai yi alawaddan bi ma'ana dabi'ar wani da halin shi ba ta da kyau da haka wajibi ne mu zamanto masu roƙon Allah subhanahu wataala ya inganta mana halayenmu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah cewa ya ubangiji kamar yanda ka kyautata bi ma'ana ka kasanya ni a halitta na mai kyau ne haka halaye na ma ya ubangiji ka dayyaba su ka gyara su zamanto masu kyau idan ya zamanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan yabo daga Allah na cewa wa innaka la'ala khuluqin azim yana roƙon Allah subhanahu wataala kaga da ni da kai da ke da mu gaba ɗaya min babi aula mu ya hicancanta ya zamanto mun ba da ƙaimi da kulawa akan roƙon Allah subhanahu wataala inganta mana halayenmu Ahmad Shauqi yake cewa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yace abinda yake cewa al'umma shine halayensu da dabi'unsu, wannan halin da dabi'un nan ma baqiyat, idan dai wannan suna tare da mutane, suna tare da al'umma, to wannan al'umma tana nan a matsayinta ta mai girma, mai daraja, mai karamci. Yace amma fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu, idan ya zamanto waɗannan halayen nasu ya zamanto babu shi, to wannan al'ummar ita ma babu ita. Bi mana ki yi kokari matuka ki ga cewa kin dasa dabi'u da halaye yau da gobe a cikin zuciyar ɗanki ko ɗiyarki, ta zamanto mai halaye masu kyawu da ɗabi'u masu kyawu. Haka kuma al-mutanabbi ke cewa mal hasanu fi wajhi al-fata sharafan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal akhlaqu. Yace yo ai kyawun huska game da mutum ko matashi ko matashiya ba wani sharaf bane a gare shi, ba wata kima bace ko wata daraja, idan ya zamanto a cikin ɗabi'un shi da halayen shi da ayyukan shi da yake aikatawa babu hali mai kyau, to duk yanda gangan jikin shi yake da kyau, duk yanda fuskar shi take da kyau ko na makamancin wannan, to wannan abu ba zai amfana mushi komai ba. Ana gane kiman mutum da darajar shi, ko kuma ya zamanto zubewan shi a dalilin ɗabi'u da halaye. Da aka kare rudi mutum cewa shi kyakkyawa ne, shi kaza ne, shi kaza ne, a ba wannan ake bukata ba. Duk yanda ɗiyarki take da kyawu, duk yanda ɗanki yake da kyawu, idan ya zamanto halayen shi da ɗabi'un shi ba su da kyawu, to wallahi wannan abin ba zai tsinana mishi komai ba. Abubuwa ga sanan musallai barkatai. Mahmudul Ayyubi shi kuma yake cewa wal mar'u bil akhlaqi yasmu dhikrahu wa biha yufdalu fil wara wa yuwaqqaru. Yake cewa al mar'u bil akhlaqi yasmu, shi mutun da halaye managarta da ɗabi'u masu kyawu, adda wannan abin ne yake da samun ɗaukaka. Yasmu zikrahu, ambatan shi yake ɗaukaka, kaji ana ambata shi a dalilin halin shi da ɗabi'un shi. Kuma wannan mutumin yana da rai ko kuma koda ya bar duniya, kaji ambata halin shi mai kyau kaza, ambata halin shi mai kyau kaza, wannan iya da kyau mutum ya zamanto ya ma kanshi guziri. Imana uwa ta zamanto, uba ya zamanto sun ba ma ɗiyansu guziri na abin da ya shafi ɗabi'u da halaye masu kyau, wannan shi zai sa su rayu lahiya lau a nan gidan duniya, kuma Allah ya dawwamar da ambatansu koda bayan sun bar duniya. Wa biha yufdalu fil wara wa yuwaqqaru, da wannan halin na ɗabi'a mai kyawu, na amana ce, na abin da ya shahi kula da haƙƙin jama'a ne, na abin da ya shahi kiyaye halshi ne, to da wannan abu mutum zai zamanto ana girmama shi a cikin al'umma. Kenan wajibi ne mutum mai imani ya zamanto iya da ɗabi'u da halaye masu kyawu. Da haka dai ala ayyati hal, mace ta zamanto tana da ƙoƙarin kula da sanya wa yaranta, ɗiyanta, ta tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau, ya zamanto halayensu halaye ne masu kyau. Sannan kuma a daidai lokacin da uwa ta kiyaye ko kuma uba ma ya kiyaye, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idza fa'alta azimu, karka hana wani ɗabi'a da wani hali mara kyau, wa ta'ti mithlahu, ka zo wa irin wannan abin da ka hana. Kar ku yi ƙarya sai kai ƙarya, kar ki ƙarya sai ke uwa sai ke ƙarya. Kuma su fahimci cewa lalle ho da gaske mamma ta aikata abinda ta hodi abinda bata cika ba. Imana ga abu kaza an ambata, amma kuma lo aiki akan abin bai zo ba har yanzu. Arun alaika, abun kumya ne a gare ka, idza fa'alta, in ka aikata haka, azimun, abu ne wanda yake mai girma, kar kai haka. Wajibi ne a gare ka a matsayinka na mai umarni da aikin alheri, mai hani akan mumuna, ibda bi nafsika wanha an ghayyiha fa idhan tahat anhu fa anta hakimu, kai kokarin hana zuciyarka daga dukkan an ghayyiha, game da duk wani abin da karkata ne daga gare ta. Fa idhan tahat, idan zuciyarka ka hana ta tahanu game da wannan abin mara kyau, fa anta hakimu, to wannan kai ne mai hikima. Bi ma'ana kai ne zamanto ɗabi'anka, kai ya za a yi ka ɗora mutane a kan abin da yake daidai, amma daidai lokacin da kuma kai kana cikin wani kwazuzzubu na saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala da halaye marasa kyawu. Fa hunaka yuqbalu ma wa'azta wa yuqtada bil ilmi minka wa yanfa'u ta'limu. A lokacin da ya zamanto abin da kake haɗi wa mutane, kake musu wa'azi a kai, kake jan hankalin ɗiyanki a kai, to a wannan lokacin idan ya zamanto su yaran suka fahimci lalle abinda mamma take hodi haka take aikatawa, bi mana bata hudin tai gabas musamman maganganunta su yi gabas ita tai yamma a abinda ta hudin ne shi take aikatawa to a wannan lokacin ne abinda kake karantarwa zai yi amfani sannan kuma wa'azinka zai amfani amma kin ce musu ka kuyi zagi zagi bai da kyau kuma kawai he suka ji ki a wani bangare kina ta kirta ashar kala kala to kin ga bayan da za a yi karantarwa ki tai fa'ida da haka dai alayi ta hal lalle ayi kokari ya zamanto an dasa halaye madagarta a tare da yaro wanda wannan za su taimaka mashi a cikin rayuwar shi ne da gobe daga cikin dabi'un nan da halayen da ya kamata a kula a kansu abu na farko akwai as-sidqu shine gaskiya danki ya zamanto mai gaskiya diyarki ta zamanto mai gaskiya koda ya hadu abin da yake daidai ne koda za a daka shi a tunani mana koda duk abin da zai faru ya faru amma kakki yarda danki ya rika yi miki ƙarya ko kuma ya hadu abin da ba daidai ba idan misali laihin da yayi aka tambaya waye laihi kaza sai ya boye wannan abun ko kuma yayi ƙarya wajen ba da labarin hakikanin abin da ya faru zaunar da shi zaunar da ita kwatamta mishi kwatamta mata cewa wannan abin da ka hadi na sabanin abin da ya faru hakikatan yahi zamantowa laihi mai girma sama da laihin da kai saboda wannan siffa ce wadda ba ta da kyau imana siffa ce ta ƙarya wanda karka ƙara yin haka imana a ja hankali shi a kwatamta mishi a hankali sannan kuma abu na biyu al'amana danki ya zamanto iya da amana kenan ba ha'i ba mutum bane wanda yake mai ha'inci wannan amana idan kika karantar da shi yau da gobe har ubangiji subhanahu wata'ala ya kadarta wannan yaron ya huto cikin al'umma ai ya fara mu'amalantar jama'a wataƙila aka ɗauko wata amana aka damƙa mishi to wallahi ba yanda za a yi yaron nan ya ci amana da izinin Allah me yasa saboda ya tarbiyantu akan rishin cin amana ya tarbiyantu akan ƙoƙarin ruko da amana to wannan amana da ya tarbiyantu akan ta to da izinin Allah wannan abin shi zai kai shi zuwa ga kiyaye wannan amana kuma ba zai taba wani abin da yake haƙin wani bane ba iya daga cikin abin da yake dawo mu a ƙasar nan a yau rishin amana babu amana mutane haba suke suna hwama suna kai kawo suna duk wani abin da za a iya yi hatta in ta kama na abar musulunci ne ma a bari ta hanyar ayi wasu shirkace-shirkace ayi sihirce-sihirce ayi tsahi-tsahi ayi ta abubuwa ayi bokanci ayi wane ne saboda dai wai yunkurin cewa wai a tattara amana a baka kuma wannan amana da za a tattara a baka har a cikin kokon zuciyarka dama tunaninka ya za a baka amana ne kai ha'inci kaga wannan ba karamin tashin hankali bane ba bala'i ne kai da kanka zaka jawo kanka da kanka duniyan nan da kake gani gaba ɗayanta bata wuce ba kaman yadda ka san inuwar sahi wadda in rana ta kai tsakiyar sararin samaniya inuwar za ta gushe babu ita ko kuma ta tashi daga nan ta koma wani waje ko kuma ƙarshe ma zamantowa ba ita kwata-kwata to wallahi ka sani ita ma duniyan nan bai wuce haka ba bai wuce ba kaman irin yadda ka san ka kwanta kai mahalki ka tashi wannan abin da kai a mahalki kaga ya wuce ya ƙare babu shi to haka ita ma duniyan nan za a zo a wayi gari babu ita babu kai babu dukkan wani abin da ka kai ka kawo saboda ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ka bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da aka ce kai ba za ka yi ba ka ci ka haƙƙin jama'a ka yaudari al'umma ka musu duk abin da za ka yi ka ga mutane su da kansu sun san cewa abin da suke hudi ƙarya ne bakinsu yana hudi zuciyarsu tana ƙaryata su wanda suke sauraron sun san ƙarya suke su da suke hudin sun san ƙarya suke kawai malam sai ka ga abubuwan gabaɗaya ba su da kai ba su da ƙahuhuwa bimana wajibi ne a gare mu mu yi ƙoƙari matuƙa ya zamanto a ce an karantar da mutane amana yanzu ka duba fa mutum hwama yake a ɗauki amana a damƙa mishi ya ci kawai yau aka ce an yi nomin ka matsayi kaza mutane za su riƙa ɗaukan mota daga nan suna isi kan yami suna maka barka ana cewa barka da samun matsayi barka da samun ɗaukaka kai ƙoƙari kama kanka kai ka ce an sa shi wata gonan mahaifin shi ko gonan mahaifiyar shi kaga duka wani abu ne wanda inna kullun fiha Allah dai kiyaye al'ayati hal mu yi kokari matuƙa mu ga cewa mun dora yara akan dabi'a da hali wanda yake na ruko da amana idan zaman to an samu irin waɗannan yara wallahi ba abin da zai sa al'umma ta ci gaba, ba abin da zai sa ƙasa ta ci gaba, ba abin da zai sa al'umma su kai matakin da ya kamata su kai na samun daraja da kima. Amma a irin wannan halin da irin wannan yanayin na cewa kowa so yake ya zo ya mallaku da wani bangare, ya zo ya mallaku da wani bangare, wannan anan, wannan a can, wancan a can, wancan a can, kowa kuma ƙarshe faman da yake so ne yake a bashi wani nau'i na amana ya yaudare al'umma ya ha'ince su tun daga mataki na abin da ya shahi kaza, matsayi kaza ne, matsayi kaza ne, matsayi kaza ne, duka ga su nan. Za ka ga mutum duk irin matakin da matsayin da aka mishi, to yunkurin da yake kawai yaya za a yi ku da kuke ƙasa da shi ya murɗe wuyanku. To lalle tabbas a yi ƙoƙari a karantar da yara amana. Idan yaro ya karantu da amana, ya san girman amana, ya san hatsarin da cin amana yake da, to da izinin Allah ko da ya hutu an bashi wani abu na matsayi na al'umma, ba zai yaudare al'umma ba, ba zai haɗince su ba, ba zai ci amanarsu ba. Saboda matsala ta cin amana kusan matsala ce wadda kowa ana iya cayana cikinta, illa man rahimu rabbuka wa qalilun ma hum. Allah kiyaye. Sai ga wani a ɓangaren duniya, wani a ɓangaren ma addinin, shi a nan ma yake ga cewa zai samu damar zai ci amana. Allah kiyaye. Sannan ki karantar da ɗanki hali na alwafa. Alwafa shi ne cika alƙawali, mana duk abin da ya ɗauki alƙawalin shi to ya ƙoƙari ya cika shi. Mana kar ya ɗauki alƙawalin abin da ya san ba zai iya ba, duk abin da ya ɗauki alƙawali kuma ya yi ƙoƙari matuƙa, ya ga cewa a ya ɗauki alƙawalin amana kaza, to ya yi ƙoƙari ya cika wannan amanar, ya ɗauki alƙawalin kaza, ya yi ƙoƙari ya cika wannan abu. Wannan shi ya ɗaya daga cikin abin da yake wajibi ga mahaifa su karantar da yaransu. Sannan kuma a karantar da shi ɗabi'a ta hifzul lisan, kiyaye halishan shi, kar ya zamanto yana faɗin maganganu na batsa, ko kuma yana ambata furta kalmomi wanda suke na zagi, wanda kuma mi ya kai yawan abin da ya lasiya ma zagi a yau. Ba uwa ba uba, ba kaza ba kaza, kawai ba babba ba yaro kaji, duk inda kai kawai zagi ne ake kirtawa. Har wani yana ji a cikin ran shi cewa baya yiwuwa a ce wai za a rayu ba a yi zagi ba, saboda tsabagin yanda abin ya yi tsatsa, ya yi kanta, ya yi dattin, ya yi kanta a cikin zuciyar shi, ya zamanto mashi tashin hankalin da yana gama ba iya bari. Da haka wajibi ne a karantar da yaro ya zamanto mai kiyaye halishan shi ne, kada ya zamanto mai yawan surutu, kada ya zamanto mai yawan surutu. Abin da aka tambaye shi a iyakan da aka tambaye shi ya yi bayani in ya sani, in bai sani bai ja bakin shi ya shiru. Haka kuma kada ya zamanto yana da faɗin kalmomi irin na batsa, ko kuma abin da ya shahi zage-zage, waɗanda duka iya daga cikin ɗabi'un da suke wajibi ne yaro ya yi ƙoƙari a karantar da shi munin kiyaye rashin kiyaye halishi. Mana ya yi ƙoƙari ya riƙe halishin shi, kar ya ƙarece-ƙarece, kar ya duk wani abin da bai dace ba. Sannan kuma kar ya yawaita surutu, yawan surutu matsala ne. Idan mutum maganar shi yayi yawa, to kuskuren shi zai yawa. Sannan kuma idan maganar shi kaɗan, to kuskuren shi zai zamanto kaɗan ne. Kina karantar da shi abin da ya shahi hafzul lisan, sannan a karantar da shi ash-shuja'a, gurzantaka, ma'ana ya zamanto gurzo, kar ya zamanto rago, saboda shi ma ash-shuja'a kaman ɗabi'a ce da hali. Kina yaro ya zamanto a ɗora shi saman tafarkin da zai zamanto gurzo ne, jarumi ne, ba rago ba. Wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake wajibi a kiyaye shi, saboda abubuwan da zai fuskanta bayan ya kai ya kawo a cikin rayuwa, ya girma kuna makamancin wannan. Sannan akwai al-muru'atu, ya zamanto yana da iya kiyaye muru'a. Idan aka ce muru'a shine mutunci, muru'a shine mutunci, bi ma'ana duk abin da yake zubar da mutunci ne, to kare yi shi. Ki karantar da ɗiyarki, ma'ana akwai abin da yake halal ne, ba laifi ba ne ba, amma kuma an ka dube shi haka, babu mutunci a cikin shi. Yanzu misali a ce yarinya budurwa ta zo saman titi tana sharrake, tana gabta, tana bariya, tana yadda, sannan kuma ta zo ta riƙa gabta, tana tsotsa, tana zub da cuton, kaga daga kaga abin kawai bai gamda ba, bana bai da kyan gani, kaga ba haramun ba ne ba, amma dai kuma babu muru'a a cikin shi, babu mutunci a cikin shi. Kina a kiyaye yaro a karantar da shi abin da yake muru'a ne, bi ma'ana abin da mutunci ne da dattaku. Kenan yazo yaro ya zamanto yana da kima, yana da mutunci, ma'ana ya san abin da ya kamata, ya san kyautatawa. Wannan muru'a za ta taimaka mishi akan abin da ya shahi girmama waɗanda suke gaba da shi. Ta ɓangaren misali, ga wani babba yana aiki kaza, ya kama mishi ga abu kaza, ya yi kaza, ƙwarai da gaske suna daga cikin abubuwan da za su sa yaro ya tashi a cikin hayyaci mai kyau. Sannan kuma a karantar da yaro alkaram, ya zamanto yana da karamci, mana iya da karramawa dan abin da yake da komin karancin shi to kare ruwan shi ya tsungura ya ba ma dan uwan shi sannan kuma a karantar da shi ar-rahma kare zaman to mai kaushin hali ya zaman to yana da tausayi a cikin zuciyar shi mana zai rika tausayawa wanda bayyada zai rika tausayawa mai karamin hali zai rika tausaya kaza to waɗannan halaye da sifofi idan yaro ya taso a cikin su da izinin Allah ko da Allah ya damka mishi wani jagoranci to in Allah ya yarda wannan yaron zai abin da ya kamata sannan kuma ya zamanto iya da al-iffa shine kamewa namiji ne ko mace ce ya zamanto akwai kamewa kenan zai kame na harko ba zai zamanto ba mutumin da yake da yawan raki jaji an yi kaza ko namiji ko mace ka karantar da yaranka kar su zamanto masu yawan jinini da yawan yi kenan su zamanto suna da kamewa hakuri da juriya wannan iya ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa mutum a cikin rayuwa duk irin wadatar da Allah ya maka karantar da ɗiyanka juriya da hakuri duk irin yanda Allah ya baka mulki ka karantar da ɗiyanka juriya da hakuri saboda ba a san ba rayuwa zuwa gaba ya za ta ƙare da su ba a san ba hata ake ba amma dai kuma komai na iya faruwa mana in kudin ake takama ya zamanto an waye gari babu su nawa akai idan ya zamanto mulkin ne a waye gari babu shi ka gansu kaman ba su taba yin mulkin ba nawa akai to wannan wani abu ne wanda yake yana maimaituwa a cikin rayuwa da ka kar mutum ya huskanci rayuwa da huska daya ka huskance ta a yanda ta zo maka yanda Allah ya kadarta ta zo to haka za a yi ta kuma abin da za a fasa kuma lokaci ne kayyadedde da karantar da su al-iffa kamewa kenan kar su zamanto ba kamammu ba misali yanzu yarinya ce a karantar da ita kamewa mana in ta huto daga gidansu ya zamanto inda za ta tahi gashi nan kuma tana kammala abin da take kawai gida za ta komo babu wani biye-biye ba wani ratse-ratse ba kaza mutum duk kai karantar da yaran shi haka cikin maganganu da ba su kissoshi da ba su labaran da suka gabata da ba su kaza da ba su kaza akwai hanyoyi da dama yanda ake bada tarbiyya da za su zo a nan gaba insha Allah ta'ala yanzu wannan isa daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye su a kula da su kenan a bayan iffa akwai at-tawadu ɗiyanka ka koya musu kaskantar da kai mana ba kas zamanto masu girman kai kar su zamanto masu girman kai mutaqaddirisin yani su zamanto masu jijji da kai da alfahari dan su suwane ne ko su ɗiyan wane ne ko kaza a su zamanto mutawadi'in saboda ka'ida da manzon Allah ya dora ta cewa man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah dukkan wanda ya kankantar da kanshi dan Allah ya nuna shi ba komai bane ba to Allah zai daukaka shi amma karkar yaran kai koyi girman kai da jijji da kai da kaza da kaza da kaza shi yasa a cikin tarbiyyar da zaka bashi ka rika bashi wasu ayyukan da lalle ba zubar da mutuncin shi bane ba amma dai kuma suna daga cikin ayyukan da suke hudda mutun girman kai mana ya zamanto irin wannan yanzu ka duba hagan za ka ga matasa kaga yaro bai matashi bai da kubi amma kuma girman kan tsiya ya hana shi ya ajje hankalin shi ya wata ƴar sana'a ƴar kararramar da zai iya ruwa kan shi asiri ya taimaka wa kanshi ya taimaka wa mahaifin shi sai ga ba zai haka ba saboda bala'in girman kai shi yana ga ƙarfin kaza in kasuwanci za a mishi to dole fa a zo a kai ba wani shago na alfahari a zuba mishi wasu kaya kamar na wani miliyan 5 ko miliyan 7 ko da yanda dai kawai daga an ga abun burgewa ha duk abin da ya samu in tallan fiyawa ta ne kai kuma ka karanta tarihin masu kuɗi shi arziki na Allah ne kuma Allah shi yake budewa bawa kai dai ka nemi sababi amma samu arziki wannan al'amari na Ubangiji subhanahu wataala kenan ɗiyanka su zamanto mutawadi'in haka in mace ce ita ma ta zamanto tana da siffa na tawadu bi mana in ta zamanto mai girman kai kaga sai ka mata aure kuma a je can gidan mijin a yi ta caka da ita da mijin shi yana ga cewa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i amma kuma matar shi tana nema ta maida annisa'u qawwamat 'ala ar-rijal kaga ba zai yi ba a taura dan taura biyu a cikin baki guda dole aka taura daya dayan hidayar da shi alayti hal ta zamanto akwai tawadu mana akwai sassaftar da sabke girman kai kenan ka ta zamanto mai girman kai ta zamanto mutawadi'a khadima li zawjiha mai khidima ga mijinta mai tana kaskantar da kanta mana batta da abin da yake girman kai ne saboda iya ɗaya daga cikin abin da yake damun wasu daga cikin mata a yau rashin tawadu mana suna da wata siffa ta jijji da kai da girman kai kuma hagga mai gidan nasu ma ana ga kawai kaman wani a yaki aka ciwo mutum kuna makamancin wannan ita sai abinda ita take so bimana ba shi abinda mijin yake so ba iya ɗaya daga cikin ummahatul masail da ake fama da su a yau to duka a wasu lokuta ana samun abin daga kuskure wa tarbiya a tarbiyantar da yarinya cewa in ta tafi gidan mijinta ba hubbata da alqaulu ma qala zawjuha eh wannan shine magana amma idan zaman to a ce an kafa gwamnati mai shugaban kasa guda biyu kaga kamar a doko tukin mota ne ko tukin moto ko velo misali a ce kuma durobobin guda biyu ne wani ya rike wannan bangaren wani ya rike wannan bangaren kaga da wahala sai ta hiya minti daya sun yi tano eh Allah kiyaye at-tawadu kenan a karantar da yara rishin girman kai sannan kuma al-ikhlas duk abin da za su yi su idan Allah karka dora yaro akan tsoranka ko tsoron wani abu kaza lalala ka dora yaro akan tsoron Allah in zaka yi sallah kai dan Allah zaka yi azumi kai dan Allah zaka yi karatun qur'ani kai dan Allah zaka tai makaranta ka tai dan Allah duk da yaro ne karami wani lokaci dirsa sa mishi zaka yi amma ka ya zaman to idan hankalin shi ya kai inda za a iya yi mishi jawabi na cewa ware wannan abin da kake gani an huwaninka ne saboda kaza Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza wannan abu sai kaga ya hutar da kai ma'ana sai zaman to Allah yake jin tsoro ba kai ba daga nan ku Isra'ila ya samu karatu ya tahi to da izinin Allah ba zai samu dameji ba saboda yana jin Ubangiji subhanahu wataala a cikin zuciyar shi kuma san da inda yake Allah yana tare da shi amma irin wannan ka dora shi akan tsoranka daga ka mutu shikenan ya lalace daga ka ya tahi wani waje shikenan ya lalace daga yaji inda in ya daga ido ya kalli gabas da yamma gusum da arewa sama da kasa ba wanda ya san shi to fa sai a hankali amma ya zaman to ka dora shi akan ikhlasi yin abu dan Allah ya zaman to Allah ne a gaban shi kuma tun inda kake Ubangiji subhanahu wataala yara taqallubaka yana ganin kai kawanka da inda kake me kake aikatawa me a cikin ka kudurce a zuciyarka duka Allah ya san da su sai ga wannan ya taimakawa yaro akan tsayawa yayi abin da ya kamata ba tare da dubi dama da hagun ba daga cikin siffa da halayen managarta da ya kamata a karantar da yaro shine zamanto al-itqan a karantar da shi duk abin da zai yi kokarin ya zamanto gogegge bimana zai iya zai koyi har da ya zamanto ya koyi ta da kyau zai koyi karatu ya zamanto ya koyi shi da kyau duk abin da kai ka a koya mishi dubara a ya zamanto kawai da gaske ne zai tsaya an aka ce yayi abu kawai ya iya shi ne babu zancen wani shakka akai to wannan shi ma iya ɗaya daga cikin ɗabi'un da suke isa da kyau saboda rishin tsayawa da ƙwarewa akan abu shi yake kai mutun zuwa ga ha'inci sannan kuma a karantar da su an-nazafatu tsafta daga cikin halayen da ya kamata a kiyaye a karantar da su tsafta yara su zamanto suna da tsafta ba kazamai ba ma'ana tun suna ƙanana ke zaki dage ki jajirce zamanto karki bar wani ma abu a jikin su wanda har zai iya zamanto su rika jin ba wani abu in ma ya kasance a jikin su a ki tsaya kanki da kahonki ki rika tsaftace su kina wanke musu kayan su a musu wanka a musu wane ne a rika jin su kwaskwas kowane lokaci da suka tashi ma haka suka ji su jikin su ma'ana to bayan sun gina ba za ka gansu ba a shaguli eh ba za ka gansu a shaguli ba ko kuma ka haro su ka rika jin wani hamami kuna makamancin wannan lasiyama mata eh karantar da ita tsaftace yake tsaftace dukkan wata gaba da ya kamata a tsaftace ta to ki karantar da yaranki saboda an kika barta bata sanin nan ba karshe sai ka ga yara suna can suna karanta littattafai na wane ne wai an ka ce ya sai su ce ai kaza suke koya a ciki subhanallahi kaga wannan haƙƙi ne na uwa daga lokacin da kika ankara cewa ɗiyarki ta kai lokacin da ta balaga ko ta kusa balaga to ki ajje take mata wannan karatu ne nata na musamman ki karantar da ita in kika ga kaza-kaza zaki in kin ga kaza-kaza zaki in kin ga kaza-kaza zaki wannan shine abin da yake wajibi amma irin wannan yanayin sai kaga uwa ta kyale yara kaga yaro yarinya ta balaga da shekara 2 3 4 5 idan kace ake wankan janaba bata sani ba bata san yanda ake wankan janaba ba saboda ba a karantar da ita ba dan haka wajibi ne a karantar da yara dukkan wani abin da yake tsafta ne lasiyama abin da ya shahi cikin zamantakewan yau da gobe a karantar da su cewa kaza zaki in diya ce mace bangaren gwadalanki kaza yake bangaren bandaki kaza ake bangaren wane ne kaza ake hankali a cikin nutsuwa za a karantar da ita wannan abun gaba daya sai zamanto ta tashi batta da matsala abu na gaba ana nuna cewa lokaci yayi ya zamanto an-nizam dan ka iya da tsari iya da tsari a cikin lokutan shi, iya da tsari a wajen ajje kayan shi, iya da tsari a cikin komin shi, hatta da cin abincin shi zaman to iya da tsari. Wannan yana taimakawa yaro ya tashi a cikin nutsuwa da tsari. Insha Allah ta'ala wannan gaba ta ƙarshe an-nizam za ta zaman to mana matashiyan karatu a sati mai zawa kenan daga cikin akhlaq, wanda kuma kusan shine hali na ƙarshe, sai mu je zuwa ga abin da ya shafi gangan jikin yaro ya ya kamata a kula da shi. Ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mu karantarwar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Allah ya shirya da mu, ya shirya da zuriyarmu, Allah ya ji kanmu, ya ji kan mahaifanmu. Ubangiji subhanahu wataala dukkan wani abin da yake ya tsanani a gare mu, Allah ya kawo mana saukin shi. Allah su ubangiji ya shirya da mu tafarki na wanda yake madagarci, ya nuna mana gaskiya, ba mu iko aiki da gaskiya, ya nuna mana abin da yake kuskure ne kuma ba mu iko nisantan shi. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma hawin alaina masa'ibad dunya, Allahumma hawin alaina masa'ibad dunya. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هون علينا مصائب الدنيا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
وما أكثر الناس و